وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa dake garin Azare a karamar hukumar Katagum jihar Bauchi majalisi da aka fi sanin sa da masallacin FMC wannan majalisi shine na 22 a wannan yammaci na Laraba 22 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wadda take daidai da 11 ga watan Maris na shekara ta 2026 miladiya. Kafin mu ci gaba da tafsiri, akwai wasu bukatu guda biyu da kuma sanarwa guda ɗaya. Bukata ta farko daga ɗaya daga cikin mahalarta wannan majalisi, matashi Abdulrahman yana so a sanya mahaifiyarsa da ta rasu cikin addu'a, wacce ta rasu wata uku ko hudu baya.
Wata biyu baya.
Yana so a sa ta cikin addu'a. Allah ya mata afuwa, Allah ya mata rahama,
amin.
Allah ya gafarta mata, Allah ya sa can ya bi mata nan, sannan kuma Allah ya tseratar da ita daga azabar kabari,
amin.
Allah ya yalwata mata kabarinta, ‘ya’yan da ta tafi ta bari, Allah maɗaukakin sarki ya zamanto wakilinta a cikinsu, sannan kuma muna roƙa mata Ubangiji subhanahu wa ta’ala ya sanya aljanna ta zamanto makoma gare ta. Waɗannan ‘ya’ya da ta tafi ta bari, Allah haɗa ta da su a gidan aljanna. Mijinta ma da ta tafi ta bar shi, Allah ya haɗa ta da shi a gidan aljanna.
Amin ya Allah.
Sauran waɗanda suka rasu cikin al'umma musulmi, su ma muna musu addu'a, Allah ya musu afuwa, Allah ya gafarta musu, Allah ya rahamshe su. Sai nan kuma ga wata takarda an rubuto ta tare da kuɗi naira 1,000 tana cewa assalamu alaikum wa alaikum assalam, fatan malam ya sha ruwa lafiya. Ga wannan kuɗi 500 ta malam ce, 500 kuma a sa a asusun marayu. Ina son a yi wa iyaye na addu'a, Allah ya ji kansu, ni kuma ina fama da ciwon hawan jini, amin addu'a Allah ya yi mu. To malam ya gode, sannan kuma a madadin asusun marayu, Allah ya karɓi wannan sadakar taki, Allah ya nauyaya mizaninki da shi, Allah ninninka miki ninkin ba ninkin. To irin wannan aiki galibi ana tawassuli da shi ne wajen roƙon Ubangiji kan ya biya wa bawa buƙatunsa, shi kuma tawassuli da aiki na alkhairi yana da asali a shari'a, saboda hadisin al'ummar banu Isra'ila da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labari wasu mutane guda uku da suke halin tafiya, dalili ya sa su dole suka fake a kogo na dutse, imma ko dalili na hadiri ya taso da iska ruwa zai sauka, ko kuma kwana, amma a lafazin hadisin kwana ne ya kama su, kwana ne ya kama su sai dare ne ya musu, suka shiga kogon dutse da nufin su kwana washe gari su ci gaba da tafiyarsu. To bisa ga tsari na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da hikima irin tasa, ya hukunta wani katon dutse ya gangaro ya toshe bakin wannan kogo da suke ciki na dutse. Suka kwana ciki, gari ya waye, suka yi ƙoƙarin fita, fita ta citira, fita ya gagara, saboda wannan dutse ya yi girma su iya gusar da shi daga bakin kogon. To a nan ne ɗaya daga cikinsu ya ce, ba abin da zai fidda mu daga wannan ƙangi ko wannan kurkuku sai kowa ya tuno gagarumin aiki da ya yi, ya yi tawassuli da shi, ma'ana ya roƙi Allah maɗaukakin sarki da wannan aiki nasa. Fatan Allah maɗaukakin sarki zai buɗe mana wannan kogo mu samu hanya mu fice. Ɗaya daga cikinsu yake bayyana cewar shi abin da zai iya tunowa, wanda yake nagarta ne da ya yi tsakaninsa da Ubangiji, shi ne yana da iyayensa guda biyu wanda a duniya ba wanda yake girmamawa kamarsu, kuma dama Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a gurare har guda bakwai cikin Alkur'ani kan biyayya da girmama iyaye. To shi kuma ya lazumci wannan, ya kiyaye wannan, sai ya zamanto duk wani abu baya gabatar da hatta iyalansa, hatta ƴaƴansa da ya haifa a cikinsa baya gabatar da su akan iyayensa. Iyayensa ne matakin farko, sa'an nan iyalansa suke zuwa a mataki na biyu. Ko da abinci ya zo da shi, sai ya fara ba iyayensa, sannan ya ba iyalansa. Kuma galibi abincinsu nono ne, ya kan fita ya je ya kiyo na dabbobi, in sun ƙoshi ya dawo sai ya tatsi nonon, nonon shi ne a matsayin abincinsa shi da iyalansa da iyayensa. Idan kuma ya tatsi nonon sai iyayen sun sha sun ƙoshi sauran, sai ba ƴaƴansa, tare da cewar ƴaƴan akwai ƙananu, amma duk da haka sai ya gabatar da iyayensa akan ƴaƴansa da iyalansa. To wata rana daɗin kiyo ya ɗebe shi, yana ta nisa da gari, yana ta nisa da gari, bai ankara ba, sai ya ga gari ya fara duhu, kenan dare ya yi bai ankara ba, kuma ya yi nisa sosai da gari. Yanzu kafin ya juyo ya dawo gari, dare zai tura sosai, kuma abin da ya faru kenan, dare sai ya tura sosai, sai makara dawowa bai dawo kamar yadda ya saba dawowa kullum ba. Gabanin ya dawo iyaye kan har sun yi bacci, tunda an yi amanyanta, shekaru sun tura, ƴaƴa kuma musamman ƙananu saboda yunwa da take addabarsu sun gagara bacci. Ya dawo ya zo ya tatsi nono ya shigo, ƴaƴa na ta kukan yunwa, iyaye kuwa sun yi bacci. To sai ga yanzu ya tashe su, tunda sun yi bacci ai zai shiga haƙƙinsu, kuma ya ɗauki wannan nono ya fara ba ƴaƴansa, yana ga bai kyauta ba, shi a tsarinsa sai iyaye sun sha sun ƙoshi, saura sai ba ƴaƴa. to haka nan dai ya tsaya da wannan nono a hannunsa yara suna jikin kafarsa suna tarabza ihu saboda yunwa amma kuma hakan bai sa ya basu ba yana tsaye har asuba ta zo ta riske shi a wannan yanayi iyaye ko suna tabbacin shi sai da asuba ta yi suka farka sa'annan ya dauki wannan nono ya basu bayan sun sha ya ba wa yaransa da iyalansa suka sha wannan gagarumin aiki ba kowa zai iya ko akwai wanda zai iya yace ya ubangiji in nayi wannan aiki dan kai ka bude mana kun ga wannan shine tawassuli da aiki na alkhairi dutsen nan sai ya gusa ya bude wannan wanda yake da yakini kan al'amarin ubangiji kenan indai kana da yakini to zaka sha mamaki kan al'amarin ubangiji shi ma na biyu haka yace yana da yar babban sa wacce a duniya ba wanda yake so kamar ta yayi ta kokarin yarinjaye ta ya saba wa Allah da ita bata bashi goyon baya ba mumina ce mai takawa mai tsoron Allah mai ji cewa duk inda take Allah na ganin ta yana sane da mai take wannan mata matsi na rayuwa ya tilasta mata dole ta zo gurin wannan dan uwa nata ta roke shi abinda Allah madaukakin sarki ya azurta shi da shi shi kuma dama yana da aniyarsa a kanta sai ya kiya amsa mata muradinta har sai in ita ma ta amsa masa muradinsa to da ta ga babu mafita sai ta amsa masa ya dauki makudan kudade na fitan hankali ya dalka mata suka je suka kebe kansu shi da ita a daki inda ba wanda ke ganin su sai ta ce masa ka tabbatar ka kulla ko ina da ina ya kulla nan ya kulla can ya kulla nan ya kulla can ya dawo yayi shiri yana shirin zartar da muradinsa ya afka mata sai ta gaya masa wasu kalmomi da suka ratsa zuciyarsa tace ka ji tsoron Allah kar ka bude dan zobe sai da hakkinsa hakkinsa kuma shine sai da aure da sadaki sai tsoron Allah ya shiga zuciyarsa sai ya fasa wannan mummunar aniya tasa sai tashi ya tafi ya bar mata dukiyar dama ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutiba lahu hasanatan kamila kaga sakamako ne mutum zai fita da shi duk wanda ya kudiri aniyar aikata aikin sako mummunan aiki sai kuma ya fasa bai aikata ba to sakamakon fasa wanda yayi za a rubuta masa lada cikakkiya to haka abin da ya faru da wannan bawan Allah ke ya kudiri aniyar aikata aikin sako wanda yake mai girma gurin Ubangiji shine zuwa wa macen da ba halaliyar ka ba sako ne mai girma Allah ma cewa kar a kusance shi saboda girmansa
wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila
ba ma aikata shi ba kusanta sama Ubangiji ya hana saboda girman laifinsa gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wala taqrabu zina kar ku kuskura ku kusanci zina ba ma ku yi zina ba a'a kar ku kusance shi ma duk wani abu da zai kai ku ga kusanta sa Ubangiji ya hana me yasa dalilai guda uku innahu kana fahishatan domin zina da ka gani alfasha ce mai girma gurin Ubangiji wannan dalili na farko ke wa maqtan zina da ka gani aba ce da take fusata Ubangiji in Ubangiji ya fusata ka san abu ba zai zo mutane da dadi ba rayuwa ba za ta yi kyau ba shi yasa al'ummar da zina ta yaɗo cikinsu suna shiga cikin tasku na rayuwa Ubangiji yana riƙe ruwan samansa farashin abubuwa suna hauhawa, rayuwa tana kunci saboda Ubangiji ya fusata. To ita zina tana cikin abubuwan da ke fusata Ubangiji subhanahu wataala. Shi yasa Allah ya ce kar ma a kusance ta. Innahu kana fahishatan, alfasha ce mai girma, wa maqtan kuma mai fusata Ubangiji, wa sa'a sabila kuma hanya ce wacce take mummuna ga duk wanda ya bita. To sai zamanto wannan bawan Allah yayi yunkurin aikata alfasha mai girma, sai aka masa wa'azi, aka masa nasiha, wa'azi ya shige shi, nasiha ta masa tasiri ya fasa. Aga wannan gagarumin aiki ne. Yace ya Ubangiji, wannan aiki in nayi domin ka, ka bude mana wannan kogo mu samu hanya mu fice. Sai dutse ya ƙara buduwa, amma dai har yanzu ba su da halin fita, amma suna ganin sararin samaniya. To shi kuma na uku yake cewa ya sa ƴan kwadago sun masa aiki, da ya tashi ya biya su duka ladansu, kwaya ɗaya ne kawai ya tafi bai karɓi ladansa ba. To shi kuma sai ga ladan wannan bawan Allah ba halaliyarsa ba ce. Wannan ya sa ya yi ta renonta, yana bunƙasa ta, yana haɓɓaka ta, ta haɓɓaka, ta bunƙasa, ta zama dukiya mai tarin yawa. Ashe shi wannan bawan Allah yana sane da haƙƙinsa, ba wai mancewa yi ba. Shi ne bayan wani lokaci sai ya zo ya same shi. Yace bawan Allah, za ka tuno shekaru kaza baya na maka aiki, baka biya ni haƙƙina ba? Yace an yi haka. Yace to ba ni haƙƙina? Yace to zo mu. Suka je nuna masa garken shanaye, garken tumaki, garken awaki, yace waɗannan su ne haƙƙinka. Yace kai, ba wasa nake so ba, ba na son izgiri. Ka ɗauki haƙƙina ka bani. Haƙƙina bai yi kwatan wannan dukiya da ka nuna mun. Yace na rantse maka da wanda raina ke hannunsa, wannan da ka gani dukiyarka ce, na yi ta renonta ne, ina bunƙasa ta, ina haɓɓaka ta, ta zama mai yawa haka. To anan ya kaɗa wannan dukiya ya tafi da ita, bai bar ko ɗaya ba. To shi ne wannan bawan Allah ya ce, ya Allah, in har na yi wannan aiki domin ka, ka buɗe mana wannan kogo mu samu hanyar fita. Sai dutse ya gangara ƙasa, sai suka samu hanya suka fice. To shi ne malamai suka ce wannan dalili ne da ke nuna cewar mutum zai yi aiki na ƙwarai, ya yi tawassuli da shi wajen neman biyan bukata gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma Ubangiji ya biya masa bukatarsa. Wannan ɗin shi ne ya zo cikin suratul fatiha al-Rahma. A karanta mana.
A ciyar gaba ɗaya?
Na'am.
Baje. Gaba ɗaya?
Na'am. A daga... إياك نعبد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Sannan ga waccan aya na suratu ko ayoyi na suratu Ali Imran.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
وَدَنَّنْ ayoyi da Al-Rahma ya karanta mana a surori guda biyu, sura ta farko suratul fatiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wannan muminai suna nuna takaita ibadarsu ga Allah. Ya Allah, gare ka kai kadai muke bauta, kuma gare ka kai kadai muke neman taimako. Neman taimako shi ma wani nau'i ne na ibada. To saboda waɗannan ibadu da muka yi, muna tawassuli gare ka, ihdinas siratal mustaqim, muna tawassuli da ibadar da muke maka da kuma neman taimako da muke maka ka shiryar da mu hanya madaidaici. Kaga anan gurin mutane musulmai mu'minai suna tawassuli da ibadar su wajen roƙon Allah ya shiryar da su. Ihdinas siratal mustaqim. Ka shiryar da mu hanya madaidaiciyar hanya miƙaƙƙiyar hanya. Siratal ladina an'amta alaihim, hanyar waɗanda kai wa ni'ima, annabawa da manzanni masu gaskiya, shahidai, salihan bayi su ne wanda Allah ya ni'ima. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ba hanyar waɗanda kai fushi da su ba su ne Yahudawa, ba kuma hanyar ɓatattu ba su ne Nasara. A wannan sura bawa yana tawassuli da ibadarsa wajen roƙon Ubangiji ya shiryar da shi. Sannan kuma a ayoyi na Ali Imran, rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa aman, ya Ubangijinmu mu mun ji mai kira yana kira zuwa ga ayi imani da Allah, sai muka yi imani. Imani ibada ce mai girma cikin ibadun zuci. Fa amanna, sai muka yi imani. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, ya Ubangiji saboda imanin nan da muka yi muna tawassuli da imani wajen roƙonka akan ka gafarta mana zunubanmu. Faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina, munanan ayyukanmu ka goge mana su, ka kankare mana su. Sa'annan kuma wa tawaffana ma'al abrar, ka ɗauki rayukanmu tare da mutanen kirki na ƙwarai, zaɓaɓɓu gurinka. To saboda haka a irin wannan aiki ana tawassuli da shi wajen roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya biya wa bawa buƙatunsa, kamar yadda ake tawassuli da addu'o'in mutane na ƙwarai. To muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ita wannan baiwar Allah, Allah maɗaukakin sarki ya gafartawa iyayenta, ya musu rahama, ya yalwata kabarinsu, ya haskaka musu shi, ya sanya aljanna ta zamanto makoma gare su.
Amin ya Allah.
Sa'annan kuma jinyar da take fama da ita, Allah ya sanya jinyar ta zamanto kafara gare ta, a goge mata zunubanta da wannan jinyar. Sa'annan kuma Allah ya yi mata ya ji yadda ita daɗi da lafiya. Muna da sanarwa guda, wannan sanarwar daga madrasatul tauhid li tafidil qur'an wa dirasatil islamiyya, namba ta biyu, layin Dr. Muktari Ande Aliyu, GRA Azare Bauchi State. Dr. Muktari Ande Aliyu Street, GRA Azare Bauchi State. Wannan makaranta mai albarka tana sanar da ɗaukacin al'umma musulmi cewa ta fara sayar da takardar neman gurbin karatu, wato application form, a karo na biyu a shekara ta 2025-2026 kan kuɗi naira 100 kacal a gurabe guda 100 kacal. Gurbin maza ana buƙatar mutum 50 ne kawai adadin waɗanda za a ɗauka, gurbin mata ma mutum 50. Dole sai ɗalibi ko ɗaliba ya kai shekara 6-8 domin neman gurbin shiga. A tuntuɓe mu a wannan lamba 0703-1-1-0622-9, 0603-1-1-0622-9, ko kuma a harabar makarantar da ke Dr. Muktari Ande Aliyu Street, GRA Azare Bauchi State. ‘Yan uwa, idan ba a mance ba, a jiya mun dauko bibiyar kissar annabi Musa alaihi salam yayin da yaje ganawa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala da nufin karko littafi na at-taura da Allah madaukakin sarki ya masa alƙawari zai bashi ya taho da shi wa banu Isra'ila. To a bayan tafiyar annabi Musa alaihi salam kamar yadda Al-Ramma ya karanta mana ayoyin da Ubangiji ya fayyace mana abin da ya faru dalla dalla cikin surori guda biyu suratul a'raf da kuma suratul taha sun fito da kissar sosai yadda ya kamata. To bayan annabi Musa alaihi salam ya karbi sako daga gurin Ubangiji kamar yadda muka karanta a jiya, wani irin sako ya karba? Sakon at-taura, umurni da hanyi, su aikata kaza, su aikata kaza, su yi sallah, su yi azumi, su yi kaza, su yi kaza, kar su yi kaza, kar su yi kaza, wannan abin da littafin at-taura ya kunsa ke kuma ya kunshi bayani kan ishara dangane da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duka wannan littafin at-taura ya kunsa, shi yasa Yahudawa sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farin sani tun ma gabanin a haife shi, saboda littafin sa na at-taura ya kunshi bayani a kansa da siffofinsa. To annabi Musa yanzu ya karbi littafin at-taura a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To gabanin ya juya ya koma, to sai Ubangiji mu yake labarta mana abin da ya faru da mutanen annabi Musa bayan tafiyarsa ya je ganawa da Ubangiji. Allah madaukakin sarki ya ce wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu huwa. Ai kuwa bayan tafiyar annabi Musa, tunda a ayar da muka karanta jiya farkon wannan kissa cikin suratul a'raf, Allah ba cewa yayi wa wa'adina Musa 30 laylatan ba, mun yi alƙawari wa annabi Musa akan kwanaki 30 in sun shude, darare 30 in sun shude za a bashi sako na littafin at-taura ta da ita, kuma haka ya gaya wa banu Isra'ila. To da aka je kuma aka samu akasi aka ƙara ya zama kwana 40, sai suka ga annabi Musa ya haura kwanaki 30. Wannan yasa wani daga cikinsu kangararre fantararre sai ya yi amfani da wannan damar wajen rudarsu cewa fa ai dama annabi Musa ba da gaske yake ba, babu wani littafi da zai je zo musu da shi, tunda gashi nan kwana 30 ya ce yau 31, 32 shiru ina labarinsa ba labari. Sai saboda haka kar ku tsaya ɓata lokacinku, Ubangijinmu yana kusa da mu, bari in kawo muku shi. To shine anan Allah madaukakin sarki yake ba da labari, yace wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu huwar. Mutanen annabi Musa wato banu Isra'ila bayan tafiyar annabi Musa sun riki dan maraki wanda aka kera shi da kayan kwalliyansu zinarinsu, shine min huliyihim ijlan jasada. Sun riki dan maraki wanda in ka ga gangar jikinsa irin ta dan maraki, da kafafunsa irin na dan maraki, kansa irin na dan maraki, ga idanunsa, ga bakinsa duka irin na dan maraki har da jela. Ijlan jasadan lahu huwa, har da ma kuka irin na dan maraki, yadda dan maraki ke kuka. To haka wannan dan marakin da aka kera musu shi, aka sassaka musu shi da abun kwalliyansu wato zinari, dama sun karbi zinari a gurin kiftawa mutanen Misra sun karbi aro. To shine ya karbi wannan zinarin ya kera musu dan marakin, gashi nan kana ganinsa kaga dan maraki, amma kuma gangar jiki ne kawai. Shi yasa a nan gurin Allah ya ce ijlan jasada, gangar jiki ne kawai babu ruhi. Lahu khuwarun, yana da kuka irin na dan maraki, irin yanda dan maraki ke kuka, to shi ma wannan dan marakin nasu haka yake. Allah ya ce alam yaru annahu la yukallimuhu in ba rashin lissafi da gidadanci da wauta irin na banu Isra'ila ba, shin ba su gani ba cewar baya musu magana? La yukallimuhum, baya musu magana. Wala yahdihim sabila, kuma baya iya shiryar da su ga abin da zai amfane su a duniyarsu ko ya amfane su a lahirarsu. Cewa da Ubangiji ya yi, shin ba su ga baya iya musu magana ba? Wannan ya nuna rashin magana tawaya ce. Ubangiji kuma da ya cancanci a bauta masa, ya tsarkaka daga siffanta shi da rashin magana. Hatta su da suka riki dan marakin a matsayin abun bautansu sun fi shi kamala, tunda su suna magana. Su a matsayinsu na masu bautan dan marakin suna magana, kuma wai dan marakin da ake bauta shi baya magana, sun fi abin da suke bautawa kamala. Wannan abin da suka rika, wanda motsi ma baya iya yi banda wannan kukan kawai da yake, baya iya motsi, baya iya magana, amma a haka sun rike shi a matsayin abin bauta. Dan uwa, wannan dalili ne da yake nuna cewar duk wanda ya musanta siffa ta magana ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wannan ko shakka babu ya musanta siffa cikin siffofin allantakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda anan Allah ya ce alam yarau annahu la yukallimu, shin ba su gani ba cewa baya musu magana? Wannan ya nuna kenan in dai abun bauta ne ya kamata a ce yana magana, saboda rashin maganan tawaya ce. Yanzu ko a cikin mu halittun Ubangiji, da wanda yake magana da wanda baya magana, wane ne kammalalle, wane ne na kasashe? Ko shakka babu wanda yake magana shine kammalalle, wanda kuma baya magana shine mai naqasu. To ta za a yi a siffanta Ubangiji da naqasu? To kaga dole ne ya kamata wanda zai zamanto abun bauta zama yana magana. Shi yasa anan Ubangiji ya ce alam yarau annahu la yukallimu, shin ba su gani ba cewar baya musu magana? Ta kenan magana na daga cikin siffofi da Allah madaukakin sarki ya siffanta da su a matsayinsa na Allah abun bauta. To anan Ubangiji mu ya bamu labarin abin da ya faru da mutanen annabi Musa bayan tafiyarsa ganawa da Ubangiji, ya je karbo sako na littafin At-Taura gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To shi annabi Musa fa bai san abin da ya faru, ya zo ya karbi sako yana murna. Me yasa yake murna? Saboda Allah ya karrama su da wannan sako. Yanzu saƙon Allah ya zama yana tare da ku, ba ƙaramin ni'ima ba ce tare da ku, albarka ne, alkhairi ne. Kamar mu yanzu a ce ga Qur'ani tare da mu, a wannan ba ƙaramar ni'ima ba ce. Sannan wanda yake rayuwa da Qur'ani za ka ga rayuwarsa ta bambanta da wanda yake rayuwa ba Qur'ani, saboda albarka da ke cikin maganar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To annabi Musa ya karɓi saƙon Allah maɗaukakin sarki, yana murna, yana farin ciki, ya juya da rawar jiki zai kama hanya ya tafi. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tsaye da shi, sai yake ba da labari cewa fa inna qad fatanna qaumaka, yake ba annabi Musa labari. Annabi Musa yana murna, yana farin ciki, yanzu farin ciki zai riki da ya koma bakin ciki. Allah sai ba shi labari, yace fa inna qad fatanna qaumaka, Musa saurara, lallai mun jarrabi mutananka. Min ba'dika, bayan a bayanka, bayan ka tafi ka basu, ka taho ganawa da Ubangijinka, ka karbi sako, Allah ya ce mun jarrabe su. Wa adallahumus samiri, samiri sai ya batar da su, ya bauɗar da su daga kan turba, ya kau da su daga kan hanya. Wane ne samiri din nan? Samiri wani mutum ne wanda yana cikin banu Isra'ila, sunansa shi ma Musa, Musa bin Zufur As-Samiri. Samiri din nan asalin garinsa ne, ake danganta shi zuwa gare shi, dan garin Samirra. Samirra sai ake kiransa Samiri, kamar kai dan garin Azare sai ana kiran, ana danganta ka zuwa ga garinka ana cewa Azrawi, a ce Abubakar Al-Ramma Abubakar Dibala Al-Azrawi, misali Shehu dan ƙasa Al-Azrawi, Malam Lamara Al-Azrawi, Malam Isa Al-Azrawi. To haka shi ma Musa Samiri ana danganta shi zuwa ga garinsa. To garinsa, garin da ya fito shi Musa Samiri din nan, mutanen garin dama an san su da bautar saniya. Mun san yanzu a duniya mutanen da suke bauta saniya ɗan Indiya ne. To a wancan lokaci mutanen Samirra an san su, sun shahara da bautar saniya. To shi kuma Musa Samiri din nan ya kasance tare da Banu Isra'ila. Kuma lokacin da Allah madaukakin sarki ya tseratar da Banu Isra'ila daga bi da Fir'auna yake musu, yadda Allah ya raba kogi gida-gida suka samu hanya suka wuce, Musa Samiri yana tare da su, yana cikin wanda Allah ya tseratar. Suka tsallaka kogi, Fir'auna kuma ya shigo kogin, Allah ya halaka shi. To anan Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala sai yake ba da labari wa Annabi Musa alaihi salam cewa bayan tafiyar Annabi Musa zuwa ganawa da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, Banu Isra'ila Musa Samiri ya batar da su. Ta yaya ya batar da su? Ubangiji sai yake ba Annabi Musa labari, yake cewa akhraja lahum ijlan jasadan lahu huwa, a cikin suratu Taha ya fitar musu da dan maraki amma gangar jiki ne babu rai. Ijlan jasadan, dan maraki gangan jiki babu rai. Lahu huwa yana da kuka irin na dan maraki. Faqalu, shi Samiri da waɗanda suka bi shi akan bautar dan marakin nan, sai suke gaya ma wanda suka musanta musu bautar dan marakin, hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi, wannan dan marakin da kuke gani Allahnku ne abun bautar, kuma Allah Musa ne shi ma abun bautarsa. Amma Musa sai ya mance, ya tafi ya bar Allah, sai je yana shan wahala, wai zai je karbo sako, ku zo ku bauta masa, ku bar jiran gawan shanu, tunda Musa gashi kwana 30 ya ce muku zai dawo, gashi yau 31 da 2 da 3 shiru, Musa ba amansa ba labarinsa. Dama fa ga Allah nasa nan fa ya tafi ya je yana shan wahala, ya mance ya bar Allah nasa a nan. Suna nuna musu dan maraki, su kuma da yake wawaye ne sun ga dan marakin gashi nan an kera shi da zinari, amma kuma za ka je yana irin na dan maraki. To wannan shi ne abin da ya rube su, tunda ai ya kamata in sassaka shi akai kar a ji kuka na fitowa daga gare shi. To wannan kukan da suka ji yana yi saboda wauta irin nasu, sai ya ja hankalinsu, sai suka ɗauka Allah ne fa da gaske, Musan mancewa ya yi, ya tafi zuwa nemo wani sako a wani guri ya je ɓata lokaci ya wahala. Allah maɗaukakin sarki ce, afala ya rauna Allah ya rji'u ilaihim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a, in ba wauta ba irin nasu, shin ba su gani ba kan cewar wannan ɗan maraki baya mayar musu da magana, ba sa magana ya mayar musu, baya yi su mayar masa, kuma a hakan su rike shi a matsayin abun bauta, in ba wauta ba da rashin hankali da rashin lissafi, ai mai tunani mai hankali mai wayo, ba yadda za a yi abin da baya masa magana, in yayi magana ya mayar masa da martani, ba yadda za a yi ya rike shi a matsayin abun bauta. Wala yamliku lahum darran wala naf'a, kuma bai mallaki cutarwa a gare su ba, ballantana amfanar, idan da wani abu zai zo ya cutar da su ba zai iya tunkuɗe musu ba, balle ya tunkuɗe wa kansa, idan da wani amfani suke neman samu ba zai iya jawo musu ba, hasali ma su za su iya kauce wa cutarwa su tafi su bashi, yanzu inda abin cutarwa zai zo su za su iya tserewa da kafafunsu su gudu, shi kuma fa zai iya guduwa ba inda zai iya zuwa, mutum da ba zai iya tarewa kansa cuta ba, ta yaya zai iya tare ma wani? Wannan yake nuna wanda baya cutarwa baya amfanarwa bai cancanta ya zama abun bauta, wanda in cutuwa ta zo maka ba zai iya mayar maka ba bai kamata ya zama abun bauta. To kaga wannan siffa ce ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, Ubangiji shi yake iya tunkuɗe maka cutuwa in ta tunkaro ka, sannan shi yake kawo maka amfani. To tunda wannan siffa ce ta Ubangiji, kenan shi ya cancanci a bauta masa, wanda ba zai iya wannan ba bai cancanci bauta ba. Allah maɗaukakin sarki ya ambaci hanzarin wakilin Annabi Musa cikin Banu Isra'ila. Wane ne wakilinsa?
Harun.
Na'am? Harun ko? Ai ba ya ce ma Haruna ba ukhlifni fi qaumi, kama ya gurbi na cikin mutane na, wa aslih, kai abin da ya kamata na gyara na kawo ci gaba, wala tattabi sabilal mufsidin. Ai wannan mun karanta jiya. To shine Allah sai ya ambaci hanzarin Annabi Haruna alaihi salam, yace wa laqad qala lahum harunu min qablu, ai tun gabanin masa afkawa bautan wannan dan maraki Harunu ya ja kunnan su ya musu nasiha kenan amanar da annabi Musa ya danka hannunsa bai ci amana ba yayi kokarin sa shi yasa Allah ke ambato cewa laqad qala lahum harunu min qablu ya qaumi innama futintum bi harun ya gaya musu cewa ai wannan dan marakin kawai an jarrabe ku ne da shi wa inna rabbakumur rahman ubangijinku shine mai rahama Allah bai cancanta ku bar shi ku zo ku riki dan maraki a matsayin abun bauta fattabi'uni ku bi ni kar ku bi ni wannan wanda ya zo muku da dan marakin nan wa ati'u amri ku yi da'a wa umurnina wannan zai kai ku ya baro wani martani suka mayar wa harun sai suka ce lan nabraha alaihi akifina ai harun tafi abunka ba za mu gushe ba muna tsaye a kansa muna kife a kansa wajen bautar sa kuma zamu ci gaba da bautar sa hatta yarji'a ilaina Musa har sai Musa ya dawo daga Gana wanda yace ya tafi da ubangijin sa sai suka ci gaba da bautar dan marakin su kawai wannan labari da annabi Musa ya ji ya daga masa hankali da ya kafin sakon attaura yana murna yanzu murna ya canja ya koma bakin ciki saboda su annabawan Allah ka taba ubangiji ya fi daga musu hankali akan ka taba su su karan kansu da ka taba annabin Allah so goma bai daga kai ba kuma bai damu ba amma kana shiga gonar ubangiji zai nuna maka bacin ransa haka annabawan Allah suke alaihi musallam ummuna aisha Allah madaukakin sarki yadda da ita
amin
take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba nuna bacin ransa ba dan an taba shi a karan kansa in kaga bacin ran annabi to an taba Allah subhanahu wa ta'ala man taqama li nafsihi annabi bai taba mai da martani ba a karan kansa dan an taba shi in kaga annabi ya mai da martani ko kaga annabi ya fusata to an taba haƙƙin ubangiji subhanahu wa ta'ala to wannan shi yasa annabi Musa alaihi salam ya fusata a nan gurin Allah yana cewa inna qad fatanna qaumaka lallai mu mun jarrabi mutanenka wannan jarrabawan babu jarrabawan da takaita muni jarrabawa a addini mafi girman jarrabawa ce duk jarrabawar da Allah madaukakin sarki zai jarrabi bawa da ita mai sauki ce in ba a addini ba ce Allah ya jarrabe ka a lafiyarka mai sauki ce ya jarrabe ka cikin iyalanka mai sauki ne ya jarrabe ka a dukiyarka mai sauki ne a kadarorinka mai sauki ne abun hawanka mai sauki ne gurin zamanka mai sauki ne mafi girman jarrabawa ita ce jarraba addini shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama koyaushe yake roƙon ubangiji ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dini ya mai jujjuya zukatun bayi ka tabbatar da zuciyata kan addininka ummuna aisha matarsa tana mamaki tace a'a kai fa annabin Allah ne ta khafu ala nafsik kana tsoracewa kanka kana ga kafarka za ta goce daga addinin Allah yace ya aisha wa ma yu'minuni ya aisha me ya bani garanti menene ya bani lasisi wa qulubul ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahmani yukallibuha kayfa yasha ta alhali zukatun bayi na tsakankanin yatsun mai rahama shine ubangiji subhanahu wataala guda biyu yana jujjuya su yadda ya ga dama a hadisin ummu salama kuma annabi ya ce zukatun bayi na tsakanin yatsun ubangiji mai rahama in ya ga dama ya tsayar da su ya tabbatar da su kan addini in ya ga dama ya zamar da su ya kauda su yace shi yasa yake yawan wannan addu'a ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dini Annabi Ibrahim alayhi salam da yaje ya aje matarsa a inda Makka take yanzu gurin Safa da Marwa da Ka'aba da ita da ɗansa Isma'il sai daga hannu ya roki Ubangiji
Rabbi inni askantu min dhurriyyati bi wadin ghairi dhari'in 'inda baytika muharram ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
Allah madaukakin sarki yana bada labari. Annabi Ibrahim da ya ajiye iyalansa, matarsa da ɗansa jikin inda ɗakin Ka'aba yake a yau da Safa da Marwa yana ta rabbi inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram yace rabbana li yuqimus sala. Karshen dai sai yake cewa Allah ka tseratar da ni da iyalaina daga bautan gunki. وجنبني وبنيه.
وإذا قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.
yake cewa ya ubangiji wannan gari na makka ka azurta garin da kayan marmari kayan ciyaciye kayan marmari sannan kuma wa junubni wa baniya an na'budu al asnam ka tsiratar da ni da ƴaƴana daga bautan gumaka. Shin kana ga Annabi Ibrahim zai bauta wa gumaka? To ai ko kai ma kana ga ba za ka bauta wa gunki ba ballan kana Annabi Ibrahim. Amma tare da haka yana roƙon Ubangiji. Saboda me? Saboda gudun fitina cikin addini. To shi yasa wani cikin magabata ya ce waye ya isa ya bugi kirji ya ce shi ya hau tudun mun tsira ƙafarsa ba za ta goce ba bayan waɗannan kalilai guda biyu su ba su bugi wannan kirjin ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama kalili ne na Allah yace inna allaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha ibrahima khalila. Ai mun san khalili shine bada'i, bada'in Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, masoyin Allah na ƙarshe. Annabi Ibrahim shi ma bada'in Allah ne.
Wattakhadha Allahu ibrahima khalila.
Allah da kansa ya bada labari cewa ya riki Annabi Ibrahim a matsayin bada'in sa. Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yace inna allaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha ibrahima khalila. Allah madaukakin sarki ya rike ni a matsayin bada'in sa kamar yadda ya rike Annabi Ibrahim a matsayin bada'i. To cikin mutane kakaf ƴaƴan Annabi Adam su biyu ne kawai Allah ya rika a matsayin bada'in sa. Amma tare da haka basu aminta, basu samu garanti cewar kafar su ba za ta goce ba. Annabi yana yawan roƙon Allah muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala din. Annabi Ibrahim kuma yana cewa wa junubni wa baniya an na'budu al asnam. To waye sai bugi kirji ya ce shi kafar sa ba za ta goce ba babu. To shine anan Ubangiji yake cewa fa inna qad fatanna qaumaka mun jarrabi mutananka. Wace irin jarrabawa? Jarrabawa ta addini. Kafar su ta goce a addini, wannan babban jarrabawa ce Allah ya tsiratar da.
Amin.
To yanzu Annabi Musa ya shiga tashin hankali da bacin rai da ya ji wannan labari maras daɗi cewar mutanen Safa sun buge da bautar ɗan mariki, alhali shi kuma ya zo ya karɓa musu saƙo gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya koma musu da shi. To me ya faru? Allah sai ya ci gaba da bamu labari. Annabi Musa sai juya ya koma gurin mutanensa cikin bacin rai, cikin fusata. Allah ya ce walamma raja'a Musa ila qaumihi, kamar yadda ya zo cikin suratul A'raf, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan. Yayin da Annabi Musa ya koma gurin mutanansa yana cikin fusata, yana cikin bacin rai, matsanancin bacin rai wanda ya kai iyaka, ya kai makwara, saboda labarin da ya ji mara daɗi cewar banu Isra'ila da ya musu alkawari zai je zo musu da sako daga gurin Ubangiji sun buge da bautar ɗan maraki. Yana zuwa abin da ya fara mayar musu da martani a kai sai ce bi sama khalaftumuni min ba'di, tir Allah waje da abin da kuka biyo baya da shi bayan na tafi karɓo sako gurin Ubangiji. Ya ce a ajiltum amra rabbikum, shin kun yi gaggawa ne, kun yi ci da zuci ne, kuna ga Ubangiji ba zai ba da saƙo ba ne? Al'amarin Ubangiji kuke wa ci da zuci, kuke wa gaggawa, ku buge da bautan wani
abu wanda ba zai amfana da ku ba, ba zai cutar da ku ba, kansa ma ba zai iya amfanar da kansa ba. Kun yi gaggawa, kun yi ci da zuci dangane da al'amarin Ubangiji. Yana zuwa saboda tsananin bacin rai da yake ciki na yadda banu Isra'ila suka kifu kan bautar dan maraki. Allah ya ce wa alqal alwah, sai yayi jifa da wannan allo da ya taho da shi na littafin At-Taura wanda yake kunshe da sakonni na Ubangiji saboda tsantsan bacin rai. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi, ya kama kan dan uwansa Haruna yana fiskarsa yana jansa. Jidda wannan yana fassara bacin rai da Annabi Musa alaihi salam ya samu kansa a ciki. Wannan su ne annabawan Allah subhanahu wa ta'ala, waɗanda in an shiga gonar Ubangiji, an keta hurumin Ubangiji, to anan za a ga tsananin bacin ransu. Ba wai in an taɓa shi ba, ko an taɓa dukiyarsa ba, a nan ba sa nuna bacin ransu. Idan kana so ka ga bacin ran annabin Allah, to ka shiga gonar Ubangiji, ka saba wa Ubangiji, ka keta hurumin Ubangiji, ka ɗauki haƙƙin Ubangiji, ka sarrafa ma wani Ubangiji, to anan za ka ga bacin rai daga gurin annabawan Allah. To shi yasa ya kama kan wannan ɗan uwana sa Harun cikin bacin rai, cikin fushi, cikin fusata yana fuskarsa. To wannan ɗan uwana sa Harun da ya samu kansa a wannan yanayi daga annabi Musa, wato ya fuskanci fushin annabi Musa, wanne irin martani ne ya mayar wa annabi Musa alaihi salam? Ina ga saboda yanayi na lokaci za mu jinkirta duba martanin Harunu alaihi salam wa annabi Musa, har sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu majalisunmu na gobe, in Allah ya nuna mana shi muna cikin masu numfashi. Abubuwan da muka faɗa waɗanda suke daidai, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su.
Amin ya Allah.
Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Wannan karatu da muka yi, Allah ya karɓi karatun daga gare mu, ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu. Allah ya nauyaya mana mizaninmu da wannan karatu. Allah ya sanya karatun ya zamanto sababin shiganmu aljanna. Allah ya sanya shi mai amfani gare mu duniyarmu da lahirarmu. Muna roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wannan karatu da muka yi, ya Ubangiji ka biya mana dukkan buƙatunmu. Duk wani wanda ke da buƙata cikinmu, Ubangiji ka san buƙatarsa, ka biya masa. Duk mai matsala a cikinmu ko damuwa, Ubangiji ka san ta, ka yaye masa. Ya Ubangiji ka sada mu da daren Lailatul Qadr, ka ba mu ikon ribatuwa a daren Lailatul Qadr. Ya Ubangiji ka karɓa mana ibadu da muke yi cikin wannan wata, ka sanya mu cikin waɗanda ka yi wa gafara cikin wannan wata, ka sanya mu cikin waɗanda ka ƴanta cikin wannan wata. Ya Ubangiji ka azurta mu da jagorori na ƙwarai. Ya Ubangiji ka azurta mu da shuwagabanni na ƙwarai. Ya Ubangiji kar ka kama mu da laifuffukanmu ko kuma laifuffukan wasu daga cikinmu. Kai mai afuwa ne, ka mana afuwa. Kai mai gafara ne, ka mana gafara. Kai mai tausayi ne, ka tausaya mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izza al-islam wal muslimin wa adhilla ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa ansur ibadaka al-muwahhidin ya rabbal alamin. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا. واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. salama. Allahumma shfi mardana warham mautana wa'afi mubtalana wansurna ala man bagha alayna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Eh? Kusan awa ne? Ba mun ci kadan ne. Saboda